من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسة كتابوا أولنا رانا من البركة لهدي بيوب وترجب شكرة ببودية دريه بزكالاتين دهدو وهجر أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة وندي دي دي دشاء بيوب وتنبيار تشكرة دبوبي دقوم شاء أفو ميلادية مناتك للتاف منا عمدة الأحكام بابي ديك بياني الأكن القضاء واتوه كنتي كتاب القضاء هنا تكن حديثنا داري أكود سبعين أنا binde fi musu su ma su bi sallan isha'i da suka zo suka samu a matsayin magrib to in aka gama isha'i in har ukun kawai suka samu shikenan in an sallame sai su zo su yi isha'i din su daga baya abinda yafi su yi kenan ba a ta da wata sallah in har limami yana cikin wata sallah to wanda yaso ana yazo ana sallan isha'i bayan bai yi magriba ba to in yazo a farkon raka'a ta isha'i sai kabbata sallaci da niyan isha'i dinsa in akai raka'a uku sai ya sallame daga nan sai ya take jonawa na isha'i din kaga ya samu magriba complete kuma ya samu isha'i raka'a daya sai ya karasa abin da ya rage masa in kuma yazo ya samu kamar raka'a biyu ne kawai to sai ya rama daya kawai daga nan magriba ta samu sai su yi jam'in isha'i su bayan an gama sallan isha'i kaga ba su aikata wani mahdhur ba anan abinda ake so kenan ba so ta da wata sallah ana wata annabi ya hana idza qimatis sala fala salata illa al maktuba in aka zaida sallah babu wata sallah sai wannan da aka zaida shi yasa aka kawo alif wal lam al maktuba din sai wannan saboda haka abinda ya kamata ya halatta mutum yayi sallan azhar ila asar bayan azhar ko magriba bayan isha'i ko nafila bayan farali ko farali bayan nafila wannan shine mazhaban shafi'iyya shine mazhaban abu hanifa ahmad hanabila malikiya ne kawai suke tafiya sun ce su ayyat tahidal al faradani dole a samu farillai su zama daya la'asar la'asar azhar 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 din ma sun ce dole ya kasance ta yau ba azhar jiya ba da azhar yau su a wurin su sannan farali farali nafila nafila manhaji sai da yawa suna raddi akan wannan magana saboda Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu yayi sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallan isha'i ta farali ya koma kuma anguwansu shi a matsayin nafila su mutanensa suna yin farali suka jira shi kullun sai su jira sai ya dawo yayi musu kuma isha'i da wannan isha'in da yake yi yanzu nafila ne a wurin sa dalilin da yasa ta zama nafila in yaje gida ya kwanta yayi bacci ba za a tambaye shi ba kai isha'i ba saboda yayi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama isha'in ta farko an gane yanzu abin da yake yi nafila yake yi su kuma mutanensa farali suke yi Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu mutane kuma sun zo a bayan su yi sallah a gidajen su sai suka shigo masallaci da aka tara sallah suka koma gefe su biyu sai Annabi ce a ba da ya gama sallah gan su ce a kirawo su suka zo dukkan su jikin su na rawa sai me ya hana ku yi sallah tare da mu sai ku ce sallaina fi rihalina mun riga mun yi sallah a gida sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce koda ku yi sallah a gida in kuka zo kuka samu liman yana sallah ku bi shi sai ta zama muku nafila to baya halatta mutum ya shigo masallaci ya koma gefe ya zauna ana wata sallah satin da yuce nayi wannan magana kaman wasu za ka gani in an hada sallah ayi magriba ana sallamewa sai ga suna jiwaya suna tafiya ba za su hada isha'i da magriban ba to kaga wannan shine nace ban san dalilin su ba kuma kaga daga ƙarshe kila ba za su samu jam'in isha'i ba ga kuma liman yana sallah da mutane to ya kamata duk wanda yazo ya samu ana sallah in dai ya shigo masallaci to kada yi wata sallah da bai bi wannan sallan da ake yi wannan shine wanda yafi zama ingantacce daga fatawan malamai wa alaikum salam eh na'am eh in magariban ne ba kai ba sai magariban za kai kai in ba ka samu komi ba in ka zo sai ka samu ana tahiya ana magariba ko kake nufi to in ka tashi sai ka kawo magariban ka kai yanzu masbuki ne cikawa za kai wanda bai fara ba na'am shi nike shi na bashi amsa shi ne aka bada amsa a kai ko haka ne so na'am an Abdurrahman ibn Abi Bakr ta qala kataba abi a wata abin nan ko katabtu ila abi a wani wuri kataba abi wa katabtu lahu ila ibnihi Abdullah ibn Abi Bakr ta ko kuma كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة أعد حديث يذوكينا وهو قاض بتجستان شيني القالي أو النلوكة أغرين دعكي كرا تجستان شيني غرين أبو داود ذهب أبو داود السجستاني تو غرين سكينا عند أتاي فيش هتنا إيران ما في يوا تإيران تكي ita Sajistan din to shi Abi Bakr ta shine alƙali zuwa a wannan gari a wannan lokaci don muna magana ne akan alƙalanci akan hukunci shine yake magana Allah ta hukuma baina sunaini wa anta zababan yana daga cikin abin da ya rubuta mata cewa kada ka yadda ka yi hukunci tsakanin mutane guda biyu alhali kana cikin fushi an hana yin haka don haka ba za a yi adalci ba akwai yanayi kusa masu yawa da malamai suka yi bayani mutum in yana a wannan yanayin ba zai yi hukunci a kansu ba daga ciki lokacin da mutum yake cikin hushi an bata masa rai ko a gida ko wani abu haka to aka kawo maka hukunci tsakanin mutane guda biyu to kada ka yi hukunci a wannan lokacin kamar sai lokacin da ka samu natsuwa hankalinka ya dawo kanka hujin ya tafi sai ya hukunci in ba haka ba sai a yi abin da ba daidai ba na biyu a lokacin da mutum yake jin tsananin sanyi ba a so yin hukunci a wannan lokaci ko lokacin da yake cikin jin tsananin zafi ba a so yin hukunci a wannan lokaci ko lokacin da mutum yana tsananin yunwa wanda ta kai shi matuƙa ba a so yin hukunci a wannan lokaci ko wani rashin lafiya wani zafi da yake tare da shi a jikinsa ba a so yin alƙalanci tsakanin mutane biyu a wannan lokaci don shi yasa za ka ga mutum in kana cikin hauci kana jin hauci da wani in ka kula kaman wani ya bata maka rai daga cikin yaranka to wani yaro wanda ma bai bata maka rai yana zuwa cikin kai ba ni ridin Allah irin wannan kaga wannan haucin yana nan to kowa kana jin haucin sa a wannan lokaci to irin haka in aka ce maka wani ya zage ni to sai ka fada ci an daure shi kara ta ga ya za kai ka zagi mutum ba tare da ka tsaya ka bi saboda wannan mutan na hauci dake tare da mutum to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana amma shi yanzu yana gaya masa ne yana rubuta masa ne yana bashi labari kafin ya gaya masa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya gaya masa haka ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi la yahkumu ahadun kada dayan ku yadda hukunci baina sunaini tsakanin mutane guda biyu wa huwa ghadban alhali yana cikin gushi kada yi haka shi yasa malamai akwai babi musamman da Ibn al-Qayyim ya kulla akan abin da ya shafi talaqul ghadban saki mutumin da yake cikin hushi mai hukuncin sa bayani bayani akan wannan saboda shi ma za a iya bashi wai uzuri a yanayin sa dubi yanayin hushin da yake da shi a lokacin da yi wannan saki ne wa fi riwayatin la yaqdiyanna hakamun baina thnaini wa huwa ghadban a wata ruwaya kada alƙali hakamun kenan yayi hukunci tsakanin mutane guda biyu alhali yana cikin jin hauci an bata masa rai kuma da sai suka fara waɗannan abubuwa da za su sa mutum ya fita hayyacin sa saboda tsananin zafi ko tsananin sanyi ko yunwa ko wani rashin lafiya da yake ko ciwo da yake damun sa sai aka hana shi wannan hukunci saboda hukunci ana so mutum ya zo ka saurare shi kai amfani daga cikin maganganun da yake fadi kana kallon sa yadda yake magana idanunsa bakinsa inda yake kallo lokacin da yake magana duk wannan ana so alƙari sai kula da wannan to yana cikin haushi ba zai iya kallo wayannan abubuwa ba sannan kuma sai ya ba dayan ma dama yazo ya kare kansa in ci ake tuhuma yazo shi ma ya kalli yadda yake magana gaba kuma ya sake kiran su haka to haka har ya gano inda gaskiya yake in babu shaidu amma in yana cikin haushi wayannan abubuwa duk ba zai yi su ba to sai haucin shike da zurin jayansa sai hukunci ba abinda ake so ba yazo ya dauki haƙƙin wani ya ba wani to kaga wannan akwai matsala a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ma hukunci a wannan lokaci a wannan hadisi kenan abinda yake nuni an abi bakarin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وانا حديثي لك أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة نفرقه بيان النبي صلى الله عليه وسلم سركنكما النبي صلى الله عليه وسلم wanda biyarsa kawai annabi ya taba aure ta Abu Durwa a yake fadi annabi ya gaya musu wata rana suna zaune ta gari da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya musu ace ba zan ba ku labari ba bi akbaril kaba'ir laifukan da suka fi girma salatan guda uku bimana laifuka guda uku manya manya ba zan gaya musu ku ba ba zan gaya muku su ba don ku kiyaye su kulna bala ya rasulullah sabai suka ce bala ee ka ba mu labarin shi ya rasulullah qala sai annabi ya fara da babban laifi shine al ishraku billahi hada Allah da wani wajen ibada wajen bauta neman arziki addu'a alwashi nazari yanka duka wannan abubuwa hada Allah da wani a cikin su yana daga cikin manyan manyan laifuka don in mutu ya mutu da shirka kamar yadda shi Allah madaukin sarki ya fada ba zai gafarta mu wanda ya mutu da shirka ba إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون ده هذا الله دوني فألا بزي غافر تاما سبا إن يموت دون شركة دي أما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دؤ بند بيكي شركة بقون إير الليف ألا إلا غافر تومن الليف أما كمنا ما لمن يشاء أول يوري وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من أنصار دون ده هذا الله دوني to Allah ya haramta masa aljanna Allah ya haramta masa aljanna ko ba a ga ya mutum makoman sa ya riga ya sani to sai Allah ya ce bada wa ma'awahu annar kada dauka zai zauna har ko ya san take makoman sa wuta azzalumai ba su da mataimaki to wannan duka ayoyi ne da suke magana akan shirka 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 kuma shirka da yawa tana ya aukuwa cikin al'umma wasu ma ba tare da sun san shirkan ba to sai annabi ya fara da ita shirka don ita ce babban laifi a hadisi Abu Huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana gaya musu as-sab'a al-mubiqat laifuka guda bakwai masu halakarwa annabi nan ma da shirka ya fara al-ishraku billah ko kuma ash-shirku billah hada Allah da wani za ka ga duka inda Allah yake magana akan bauta yana hani akan shirka shirka duk annabawan Allah Allah ya aiko su ne don tabbatar da tauhidi su kore shirka ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيري هكا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيري وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيري وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيري دوني النبي أبن دعك أي قوشي تبتر ذكي لما قنا tauhidi da kore shirka shi yasa Abu Bakr nan ba sa haduwa lokacin da shirka ta zo to ta kori tauhidi lokacin da tauhidi ya zo shi ma ya kori shirka sannan Allah ya sace hada annabawan gaba ɗayan su sai walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ne za su an ibudu Allah wa ishtanibu tagut ko wace al'umma mun aika mata manzo me manzon nan zai ya ga musu su bauta ma Allah su ne sanci da ko tabur shine shirka din da Allah ya dauki sabbi duk wani abu da ka bauta ma wanda ba Allah ba wannan shine asabut din da Allah ya ce ani sanci wannan abu Allah ya saki fadawa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa Allah ba ko illa ana Allah ya ce ba mu taba aiko da wani manzo ba kafin ka ya rasulullah ki mun gaya mu manzo ne da mu mutanen sa babu ambata da gaskiya sai Allah to kaga maganan tauhidi ne to shine babban laifi kuma dalilin da yasa Allah ya saukar da alqur'ani dalilin da yasa Allah ya aika manzuri duka sun tabbatar da tauhidi shine babban manufa na irsalin rusul da inzal alkutub aika manzanni da kuma saukar da littattafai to shirka ita ce babba wanda ya mutu ya mutu da ita ba a gafara na biyu huququl walidain saba wa iyaye shi ma yana daga cikin manya manyan laifuka za ka ci ma Allah yayi magana akan shirka sai ga ya dora da maganan iyaye wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidain ihsana wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidain ihsana duka haka za ka gani Allah yayi maganan shirka da halayi da shirka shi kuma iyaye a kyautata musu to kainan shine haƙƙi na biyu kenan laifi na biyu daga cikin manyan laifuka shine sabawa iyaye to jin in musu biyayya in kyautata musu in musu addu'a bayan mutuwansu in kyautata ma abokanansu in biyan alƙawuran da suka yi lokacin da suke da rai duka yana da cikin saba musu to kyautata musu yana kuma yin waɗannan abubuwa don aya wala tabullahu ma uffin wala tansaruhuma وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ونجين ليفي نبي وكان متكئا النبي صلى الله عليه وسلم ناكشين يعني الاتكاء شيني هكا كما يدام على مني شيني الاتكاء قدام كنت عجيب انت تساها النمك اكا هكا قدام زونا شيني متكئا فجلس في النبي صلى الله عليه وسلم يميك يدون هنا سينونا مسكموني ابو ميمهن منشي والكيل متاني سنا غفل اكنسا كاقو ايشا من يلي كبا قنيب دايبيو amma a wajen safai kama annabi bai tsoron wannan abubuwa guda biyu a kansu abinda yafi tsoron masu shine wannan abin da zai ambata a baya su safai kansu balle na mu a yanzu yasa ya da a ittika'i ya ci shingida ne fajalata sai ya tashi ya miƙe sai dun kenan yayi laftin intibahi din sahabbai su sake sauraro su ji me zai gaya musu bai ya miƙe faqala annal ke ala wa qawlu zuhr ku saurara daga cikin abubuwa guda uku din qawlu zuhr mutum bai san komai ba a ga kirkire abu ya hau kai ko ya dora wani akai abinda bai sani ba to wannan munan laifi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwama shi da wannan laifi guda biyu sai ya saki fadi ala wa qawlu zuhr ala wa shahadatu zuhr ala wa qawlu zuhr wa shahada yayi ta maimaita musu sahabbai suka ce har muka tausaya ma annabi yadda yake maimaita wannan magana fa qulna laitahu sakata ai mun ji da ma ya yi ruku annabi yana so ya nuna musu girman wannan abun da kuma yadda mutane ba su dauke shi da muhimmanci ba mutum bai tsoro ya je ma wani ƙarya bai tsoro ya je shaidan zur a kotu ko a wani wuri don a bashi kuɗi babu lawaya bai tsoro ya so wannan abun ƙarya ne zai kare wani to kaga duka waɗannan sune shaidan zur sune shahadatu zur inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuni girman wa'annan abubuwa ko kai shaida abinda baka sani baka ce ka sani ko ka fadi abinda baka sani ba ce haka ne wannan shine qaulu zur shaidan zur din kuma shine kamar yadda muka sanci a Hausa mun san wannan shaidan zur kenan abinda baka sani ba kawai ka zo saboda kana son wani baka son wani ka ce ai eh abinda wani ya fada haka ne akan wani kaga wannan babban laifi ne wanda shi ma gafarta shi yana da alaka sai in har haƙƙi wani ya fita saboda wannan sai wannan haƙƙin ya dawo sai kuma ka nemi yafiyan wanda kai ma shaidan zur din ya yafe don yana daga cikin shurutut tauba na hudun ga inji imamu nawi da ya kawo ko malamai suke kawo shine idan akwai haƙƙi wani to ka kukuta daga wannan haƙƙin sa'annan kuma ka nemi yafiya daga wanda aka ci wa mutunci in har abin ya haɗa da cin mutunci ne ko wani abu to wannan yana nuna mana wa'annan laifuka manya-manya duka suna daga cikin akbarul alkaba'ir ne kabira inda an ce alkabira kabira shi ne babban laifi wanda barinta kawai bai ta a yafe ta sai an tuba zama na musamman ake ma kabira a tuba a nemi sulhu tsakani da Allah shi ne a karanta a duba mai ahalari me ma shar'ar tauba na'am annadamu ala ma fata wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbi fi ma baqiya min umrihi sannan wa ayyata rukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha da lokacin da aka gaya masa abu kaza ba kiyo ka gane kawai nan take sai kai yake sannan kai sai kai nadama akan ka aikata wannan abu sannan sai kai niyya in Allah ya so yadda bazan saki aikata wannan abun ba har abada a rayuwata to wannan sharuɗa sune guda uku in suka samu an tuban sannan ayi wannan niyya ayi nadama an bar laifin to sannan shikenan sai Allah ya yafe musamman in ya hada da haƙi wani to an nemi yafiya daga wannan mutum inda ke akwai haƙi a kansa shine Ibn Taymiyyah yake sanar da kabira shine duk wani laifi da aka rataya haddi a kansa da aka rataya haddi a kansa ko kuma azaba mai tsanani a lahira ko aka rufe wannan laifin da hushin Allah ko haramtawa daga shiga aljanna ko wajabta shiga wuta a wannan aiki to sune ma'anan kabira kenan kullu ismin ko kullu dhanbin allati rutiba alaihi alhadd ko alwa'id alshadid fil akhirah aw khutimat bi la'natin kamar yadda Ibn Taymiyyah ya fada aw hirmanin min aljanna aw dukhulin nari duka wa'annan ana kiran su aw nafyu imani ko kuma ce wanda yake kaza babu imani duka wannan shine ta'arifi na kabira to wa'annan laifuka duka suna daga cikin manya manyan su daya kamma yana fitarwa daga musulunci gaba daya shine shirka don da ayi mutum ya fada shirka to duk ayyukan da yayi a baya yanzu gaba daya ya dawo zero inda yayi haji ko so dubu ne to wannan haji yanzu kuma babu don wannan shirkan kawai ya shafe wannan aikin haji ya shafe duk sadakokin da yayi sallolin na nafila na farali azumi da sauransu gaba da yanzu ya dawo zero yanzu ne zai fara sabon gini in yayi kalman shahada don abinda ake gaya ma annabi shi kansa kenan walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbadanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin a lokacin da duk Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana in aka lura da yawa daga baya pointing din annabi kaman da yake magana sai abinda ake kira al-ghaiba kaman da wani yake magana don girmamawa kaman mutum yaje ga gaban babban mutum ai ku kaza ne ku kaza kana nufin shi mutum ɗaya da kake magana da shi amma me yasa saboda girmamawa ko babban mutum ko sarki ko wani baka cewa kai ko to mafi ya Allah yana magana da annabi haka don da yazo yana zargin annabi akan abin da yake da Abdullahi ibn Makhtum sai sai abasa wa tawalla ya murtike fuska ya juya baya waye yayi haka annabi sallallahu alaihi wasallama waye yake masa magana Allah me yasa ka yake masa abasta wa tawallaita ba ka murtike fuska ka juya baya bai gaya masa ka saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma dun maqahu ya zo masa ya zo mawa annabi shi ake saukar ma wannan aya kuma sai ka nuna ba kaman ba da shi ake magana girmamawa ne gare shi sai abasta wa tawallaita an ja'aka al-a'ma a'a saboda girmama amma da yazo wajen shirka anan babu jamala sai ce wala qad uhiya ilayka kaga da annabi yake kai wa ila alladhina min qablika kai din nan annabi la in ashrakta kai din nan annabi la yahbadanna amaluka kai din nan annabi wala takunanna kai din nan zaka sanshi cikin masu hasara annabi yake gaya ma haka yayi shirka ya hada Allah da wani to ayyukansa gaba daya za su bashi kuma zai kasance cikin masu hasara ana gaya masa kai don a nuna masa matsayin girman abinda ake so a gaya masa annabi ba zai shirka ba amma wa ake nufi al'ummansa ake nufi yasa shi kansa sai ya mishi muqataba da ba maganan abin nan kenan mujamala anan tunda maganan haƙƙin Allah ne yanzu to ba maganan mujamala anan yasa shirka take da hatsari a rayuwar musulmi duk wanda daga ya fada shirka yana yin ta da sanin ta kuma ya yadda din yana yi to akwai hatsari a rayuwar wannan don iya mutu da wannan shi da aljanna kamar yadda Allah ya faɗa har abada sai dai wuta kawai don an haramta masa aljanna makoman sa wuta kuma bai da wani da zai iya taimakon sa don sharuɗa na taimako na sheto duka ya rusa su sharuɗa na shiga aljanna gaba daya ya rusa su shine tauhidi to babu tauhidi an gane amma in zunubi ne ta iya ayi masa ladabi gurgudun zunubin daga baya a fiddije je aljanna ya shiga aljanna aka tambaye shi ka taba haduwa da wata wahala zai rike da abinda zai kaje shi bai taba jin wata wahala ba a duniya ko a lahira saboda dadin aljanna kaga ya banta da abinda aka mata dunna uku ba an gane illai fi ne don kaman yadda ya zo a cikin hadisi ana kiran shi hadisul butaqa mutum zai zo a gaban Allah madaukakin sarki a ranar kiyama za a kawo masa ayyukansa na zunubi abinda yayi ce kowace takarda takardu kusan guda 90 kowane iya ganin sa duka laifuka ne gaba daya kai rau kaza rana kaza ga watan kaza za a yi ta warwarewa za ga banki ana samu irin wannan takardun takarda guda daya a nan in ka fara warwarata warwareta kun take recording din abubuwa ko to irin wannan takardar za a kawo masa a gaban sa sai a dinga bude ta ya dinga karantawa tun daga farko har karshe har iya ganin idon sa kun ga yadda ido take da nisa yadda muke kallon taurarin nan annabi she maddal basar ya inda yake zai iya gani a sake zuwa da na biyu da na uku har guda 90 dari ba da yake nan fa sai a tambaye shi yanzu wayannan laifukan da ake tuhuman ka da su kana musu yin su she ya rabbi bana musu na tabbata na yi su gaba ɗayan su duka ba abin da nake musu saboda sai an nuna maka ranan da yi da tsoron su cikin sai to kana da wani uzuri eh babu wani uzuri ya Allah na riga na yi to me makoman ka sai je wuta kawai haka zai ba Allah amsa a wannan lokaci saboda bai ga wani abu da zai abin nan kare shi daga wuta da waɗannan abubuwa sai Allah ya fito masa da wani kaman ID card kutsaka sai ce to kana da wani aiki nagari a wurin mu wanda wannan aikin ba zai tawazarta ba sai ce haba ya Allah me za a yi da dan wannan takardan a wannan takardu guda su in iya ganin ido lishe to bari a yi tsauna su a sikeli mu gani sai a nada wannan takardun duka a doa a dora su a hannu daya na sikeli a dauki wannan kalman tauhidi da yake akwai tauhidi tare da shi sai a dora a daya sikeli sai ya rinjaye wayannan takardu lishe to ka gani kana da aiki na gari a wurin mu kuma wa man saqulan mawazinuhu fahuwa fi aishati radiya ayyukanka nagari su yi nauyi sun fi wa'ancan sai a ce a kai shi aljanna saboda mai babu shirka ayyukansa gaba daya zunubai ne kawai amma akwai shirka ba magana an gane abun shine wannan ke nuna hatsarin ita shirka ita in ta shiga za ta lalata aikin gaba daya dun kuma ya mutu shikenan ba magana wani sauki tare da shi to sai a kiyaye duk abin da yake shirka shi yasa ya kamata mutane a karanta littafin da ake kiran su nawaqidul islam abubuwan da ke warware alwal a mai sunansa musulunci shine abin da ke fadar da mutum shirka kenan mutum ya san su na maganganu ya san su na ayyuka ya san na itiqadi don ya kiyaye kansa daga irin wa'annan duk wani abu da mutum ya yi da sauki muddin bai yi abin da zai fidda shi daga addini ba da zai tashi shirka da Allah ba yasa Allah bai sauki a wurin maganan shirka na gaya muku yake gaya ma annabi ci da shi ba maganan shamai ba maganan gaiba cewa wani ci kai ake magana a kansa sai magana ta biyu na maganan iyaye sai kuma abin da ya shafi shahadatu zuhur da kuma qaulu zuhur shi ma babban laifi ne wanda ya kamata duk musulmi ya kiyaye wannan abubuwa kada ya rudu da wani abu da zai samu a duniya zai bata lahiransa lahira ita ce zama ta dindindin zai iya samu abin da zai samu din sai ya ga kaman ya samu abu ya zo hannunsa shi kuma sai a karbe shi shikenan ko wani sai lokacin da yake ganiyan samunsa ga tarfi na jiki ya kawo ganiya ga dukiya ga komi sai shi to ba ma so ka ji wannan dukiya shi kuma sai a rike shi ko a rike masa wata jijiya ganci a kunci a duk asibitocin duniya a zagaya ta sabar warkewa ko kuma shi kansa gaba ɗayansa ya tafi ko ba haka ba ko a sa masa wani rashin lafiya shikenan kan da yawa za ka gansu karfi amma sai gaba iya miƙewa bai iya tashi bai iya motsi yana nan a kunci abinsa Allah ya taba wani wuri kawai da yake so ya taba shi kenan to kaga shi yasa mutum sai ya kokari ya kare rayuwarsa ta lahira wanda yake ta dindindin wanda in mutum ya same ta ba maganan rashin lafiya ba maganan rishi ba maganan kaza duk wani abu halal da ake tunani a duniya ne fa kawai duk wani bacin rai da ake tunani kana kiwa ne wani ya maka hasada a duniya ne fa kawai duk wani abu da kake tunani tsoro da firgici a duniya ne fa kawai mutum ya shiga lahira fa ba wannan gaba ɗaya jin daɗi kawai shikenan ba tunanin mutuwa ba tunanin rashin lafiya ba tunanin wani naka zai mutu ba tunanin wani naka zai rashin lafiya ba tunanin za ka so wani abu ka kasa samun shi da ka tuna abu kawai sai ya ganci a gabanka kaga ita ce rayuwa ta dindindi wanda ba maganan wani wahala amma nan duniya duka wahala ne duk jin dadin su sai ka same shi wahala sai ka samu mutum da yafi kowa kuri sai ka same shi sai labifi din shi ya kai inda ba ba a tunani ba saboda me guji-guji na yau da kullun ya hana shi ya zauna ya dan huta da jikinsa amma inda a gani wani sai ce ai ya gamata yana hutawa shi kuma bai ga wannan hutun ba saboda wayannan abubuwa yake so ya kakkare dole ya gudu ya je nan sai kusan watanni ma baya kasansa ko bai tare da iyalinsa kaga ba jin dadi a duniyan nan duk wani jin dadi kawai shirme ne to shi yasa mutum ya kiyaye abin da zai sa a ce da dalilinsa ne aka ɗauki haƙƙi wani aka ba wani ko aka ci mutunci wani ko wani abu duk waɗannan duk wani aikin da mutum zai yi kamar da malamai suke cewa in tsakaninka da Allah ne akwai sauki lokacin da kake so zaka zauna kai sulhu tsakaninka da Allah Allah kuma ya yafi amma akwai haƙƙi wani to fa nan sai da wannan mutumin sai ka haɗe da shi ya yato shi kenan in haƙƙi ne nashi ka maida masa haƙƙinsa kafin shi kuma Allah ya yafi an gane abun to shi yasa wannan hadisi ya faɗi manya-manyan abubuwa guda uku abinda ya shafi mu'amala ɗaya da ubangiji shi ne abinda ya shafi shirka ɗaya a mu'amala da mutane da suka fi kowane mutum haƙƙi a duniya sa'annan kuma mu'amala tsakanin mutane na yau da kullum kaga shi kenan ka samu mu'amalanka da Allah lami lafiya mu'amalanka da iyayenka lafiya lau mu'amalanka da mutane lafiya mai kake bukata babu ko kaga shikenan wayannan manya-manyan abubuwa hadisi ya kunsa guda uku shine annabi kira su akbarul kaba'ir na'am an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakin al-yamin 'ala al-mudda'a alayh wannan hadisi shi ma daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi law yu'tan nasu bid'awahum aqaddara duk mutumin da yake da wata da'awa akan wani da yazo gaban alƙali kawai za a bashi abin da yake da'awa motan nan tawa ne aita wace sai a dauka a bashi filin nan nauri kaza nawa ne sai a ce to shikenan zo ka karba inda haka abu yake za a zauna lafiya sai da wani zai ce ma ai wani nan shi ya kace babana ko saboda me saboda ya samu diya to amma ba haka bane a addinin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke to da mutane wasu mutane saboda rashin tsoron Allah sun tara abin duniya ba ruwansu da me zai biyo baya su samu duniya kawai akwai wayannan mutane suna nan suna tunani su yanzu a lahira kaman su yafe lahiran a samu duniya akwai mutumin da ya gaya mutum kusan guda biyu sun gaya masa wannan magana su fa yanzu ba ta lahira ake yi ba su sun sallama lahira me suke neman duniya kawai kada su kunyata a duniya kada su zama sun resa a duniya ɗaya daga cikinsu wai ma malami ne ya je wurinsa a kan wasu abubuwa da yake nema ke gaya masa kai ko da yake gaya masa Allah sai ku ne kuke ta Allah kuke tunanin Allah ni ba na maga wannan tunani yanzu irin wannan magana to kaga wanda zai iya wannan kowane irin abu kake tunani zai iya yi da abinda ma ba ka tunani zai iya yi wanda shi yanzu ya sai da lahiransa ya sai duniya ko ya samu duniyan kawai shi lahiran ko oho kaga wannan akwai hadari to shine annabi shi idan aka samu babu maganan kawo shaida to irin waɗannan mutanen to ladda'u su da sun yi da'awa ga wasu mutane jima'a rijalin jinanin wasu mutane sai ai wani ya kace mun wani a kace shi ma ko sannan wani kuma ya ci mun dukiya kaza ko dukiya kaza na wuri kaza ai ta wace fili kaza na wani gida kaza na wani ko amma da ya faɗi wannan me za a faɗa masa kawo shaida da zai nuna wannan abin da kake da awana ka ne sai addini ya hana wannan toshe wannan kofan ga masu wannan tunanin ma da mutum ya zo ce abu kaza na wani sai ce to ka kawo shaida in baka kawo ba wannan ce a ana wani sai ce to kai ka rantse wannan abun naka ne sai ka rantse sai ka tafi da kayansa in ya kirin tsuwa ne su sai dawo mara tsuwan ga wannan da na farkon da ya yi da'awa shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam al-yaminu ala al-mudda'a alayhi mudda'a alayhi shine wanda ake tuhuman da abu al-mudda'i al-bayyinatu ala al-mudda'i shine wanda yake tuhuma wane ya dake ni ya dake ka yi ta kawo shaida ya dake ka ko shine al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu kuma fa ala man ankara man ankara shine mudda'a alayhi din kai mun kaza a bayyi ba to shine ya musu yanzu bayyi ba amma da kai mun kaza a na yi tunai kaga shikenan ba maganan kawo shaida tunda yayi kirafi yanzu to tunda shi yayi da awan ayi kaza shi kuma ya musu ku gaje wanda yayi da awan in zai kawo shaidu sai ne mu mazaje mutum bi su shaida eh lalle mun shaida wani yayi ma wani kaza shikenan sai ayi hukunci idan kuma ba haka ba ko a shaidun ma akwai sharuɗa da malaman suka sa na shaida akwai mutanen da ba sa iya shaida ga mutum ko kuma su yi shaida a kansa akwai irin wannan to shi ma sai ya kawo mutanen da shari'a ta yadda su yi masa shaida don ya samu wani haƙƙi an gane kafin a ba su dama su yi shaida to sai su shaida cewa to wani ya yi ma wani kaza a lokaci kaza muna nan muna gani kuna nan eh shikenan alƙali zai hukunci da mai da zahiri da abin da yi shine abin da annabi ya faɗa mana a satin da ya wuce kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni mutum ne kaman kowa za ku iya zuwa ga husuma a gabana ɗayanku ya fi iya magana ko ya kawo shaidu na ƙarya in yi hukunci in ɗauki haƙƙin wani in baji sai wani kowa ya sani wanda in ɗauki haƙƙin wani na baji ba tare da gaskiya ba sai sani ina yanka masa yanki na wuta ne ko ya karɓa ko ya aje to shi yasa malamai suke cewa kenan shi alƙali sai ya hukunci da wannan abin da ya bayyana a gabansa bai da laifi a wurin Allah ya bi hanyoyi da Allah da manzansa suka ce ya bi an kawo shaidu shikenan bai da kuma wani abin da zai iya yi to sai yanke hukunci a bisa so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ana biye ma mutane wallahi mutane wasu ba sa tsoron Allah su sa a kashe wani ba tare da haƙƙi ba su kam suna ma kashewan ko ba haka ba musulmai suke kai yan uwansu musulmai saboda wani abu da ke tsakaninsu ko da yawa wani kawai ana so a yi wani deal a kamfani ko a ma'aikatan gwamnati haka so wani zai hana wallahi sai ya tura a kashe shi da yawa abubuwa suna faruwa a haka na taba sani a tudu wadda wata rana zan je makaranta na ga wani gida sabo an gina gidan ba su dadewa ba aka ana taruwa a gidan wani ina aiki a refinery ne in ce ko audito ne a refinery a wurin shikenan kawai wani abu ya faru gila ko ana so yana bincike a kai na tambaya mai ya faru a gidan na kace ai an kashe mutumin jiya da daddare wasu suka biyo shi har kuɗi ya ɗauka ya ba su miliyan biyu sun ce ba za su karɓa ransa kawai suke so ba fashi ba ne sun ce turo su a kai to kaga wanda zai yi wannan ma ina kiran da awa sai in ya sun ya je kotu ba za a ce kawo shaida ba kawai kayan mutum za a ɗiba a bashi wanda zai kashe wani don ya yi sata ka duba wannan da yawa yana faruwa don a yi sata sai a harbe mutum sai a sa aje a harbe shi to idan haka zai faru to ina ga da awan kotu cewa wannan kaya nawa ne kawai shikenan kotu zai je kana kali wannan ya kace mun wani to yazo ya biya jiya ko kuma shi ma a yanke masa kai ina kake tunani ga haka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi a wannan hadisi inda ana ba mutane abinda suke so abinda suke da'awa ko wasu mutane da ba abinda suke nema ba sai ayi ta kashe mutane sai ta kwace dukiyar mutane ana ba su amma sai Allah ya kawo cewa al yamin al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara shaidu akan wanda ya da'awa cewa kaza na wani ko kuma wani yayi mun kaza shi kuma rantsuwa akan wanda yayi musu cewa ban yi ba wannan shine karshe wannan babi da muke kai kenan abin da ya shafi alƙalanci ko hukunce-hukunce hadisai da yawa a waɗannan babuka in ka duba cikin Buhari kawai za ka samu hadisai sun fi a girga a kan wannan babi in ka zai ka duba Muslim haka amma shi mai littafi abinda a sharaɗinsa baya fito da hadisi ta wanda Buhari da Muslim suka yi ittifaqi akai yasa za ga wani babu sai ga hadisi biyu uku daya amma ka za ka duba su irin su Abu Dawud za ga hadisi ta yawa da suke magana akan abin da ya shafi alƙalanci na wannan insha Allah shi ma za mu tsaya a nan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai littafi ko babi da yake magana akan abin da mutum abinci da ake ci na yau da kullum da abinci al-at'ima da kuma ashriba don ba a bar mutum haka kawai ba sai da aka gaya masa wannan abun haramun ne kada ka ci wannan abun haramun ne kada ka sha kasan addini ba abin da ya bari na'am akwai tambaya. Alaikum salam.